Sautin Shari'a Islamic Center, kasuwar Kurmi Line, littafi jihar Kano, ke farin cikin gabatar da sharhin littafin Riyadus Salihin daga darasi na 1 zuwa darasi na 111 a inda Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ya tsaya akan CD 1. Lambar waya 0806 65 0306 6. Ko kuma 0708 88 11 81. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Darasinmu na farko a wannan masallaci mai albarka a nan titin Ungwagwaro a nan Kano ta Dazu, don bude darasinmu na farko a cikin littafin Riyadus Salihin. Littafin Riyadus Salihin littafi ne wallafar shehun malami al-imam al-allama Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, ɗaya daga cikin manyan malamai da suka yi fice a fagen ilimi daban-daban kamar ilimin hadisi, ilimin tafsiri, ilimin fiqh da sauran bangarorin ilimi na addinin musulunci. Wannan bawan Allah an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 631, wato bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a wani gari da ake kira Auran Kudu da birnin Damascus can kasar Siriya a yau. Kamar yadda na faɗa, ya yi fice a fagen ilimi daban-daban, kuma ya yi wallafa a littattafai daban-daban. Kamar daga cikin littattafansa akwai shirin da yawa littafin Sahihu Muslim na Imam an-Nawawi, baya da haka akwai littafin Al-Majmu' sharhi na littafin Al-Mu'azzab wanda yake kunshe da bayanai kan fiqh a cikin mazhabi kamar littafin Al-Mu'azzab sharhi kamar littafin Riyadus Salihin kamar kuma littafin Al-Arba'un an-Nawawiyya wato littafin Arba'un hadith kamar kuma littafin At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an wato yayi fiqh a fagen ilimi. Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwar Imam an-Nawawi hijira ta 676 daidai a wannan lokaci duka da shekarunsa a duniya ba su wuce 45 ba. Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsa ta hanyar ilimi mai albarka. Wannan ɗaya ne daga cikin littattafansa. Littafin Riyadus Salihin littafi ne da ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a babuka na koyar da mu'amala, a babuka na koyar da halayya don tace halayen mutane daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali. Mummunan hali kamar rowa kishiyarsa da kamar tsoro kishiyarsa jaruntaka kamar riya kishiyarsa ikhlasi kamar ayyukan da ako kishiyarsu duba da ayyukan da Imam an-Nawawi ya wallafa wannan littafi ne don saboda wannan babuka kamar yadda bayani zai zo cikin littafin illa billahi dake dai. Kai tsaye za mu je cikin mukaddimar littafi. Bayan ya yi zuman lafiya alhamdulillahi al-wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwilil layli 'ala an-nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar mawdiratan lidawin albabi wal ihtibar, ma'ana ya koyi tabbata ga Allah alwahid alqahhar kadaitacce wanda yake mai rinjaye cikin al'amuransa, mukawwinul layli ala an-nahar shi Allah ta'ala shine wanda yake nufin wato ainihin akan yini, tazkiratan liulil qulubi wal absar, Ubangiji ta'ala ya kaddara lullube hasken rana da duhun dare dan saboda suna tasowa ga ma'abuta zukata, suna tasowa ga ma'abuta basira, wa tazkiratan lidawu albab wal itibar, domin wayar da kai ga dukkan ma'abuta an kunna ma'abuta lura, alladhi aykada min khalqihi man istata'a fadahadahu fi hadhihi ad-dar, Ubangiji ta'ala shine wanda yake farkar da wadansu zaɓaɓɓu cikin bayansa, ba za haɗa muke haɗa yadda ya sanya su suka zanto masu zuhudu a cikin wannan rayuwa ta duniya. Abinda ake nufi da zuhudu ba wai gudun abin da Allah ya halatta ba, a'a wadatuwa da abin da yake da wannan rayuwa ba tare da kutsa kai ko ta gaza cikin abin da yake na falon rayuwa. Kar a ce zuhudu mutum ya ɗauka shi ne ya nisanci mai daɗi ta fuskar abinci, ko mai daɗi ta fuskar sha, ko kyakkyawa ta fuskar tufafi. Nisanta waɗannan ba shi ne zuhudu ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son turare, yana son nama akuya, yana son zuma sallallahu alaihi wa sallam. Kuma ya yi tafiya an kan rauni dan shi ne mafi ingancin kayan safara daga gari zuwa gari a zamaninsa. Bai yi sai ba, ba zan tafi ba a kan rauni, bari in tafi a ƙasa don zuhudu ko don gudun duniya. Amma abin da ake nufi da zuhudu shi ne abin da ka samu na halal kar ya shigantar da kai. Lallai ka yi ƙoƙarin neman halal ɗinka. Amma idan ka samu dolan rayuwa, to na filan rayuwa ko ba shi da zane ba, wannan shi ne da abu. Wata da nan bi muraqabatihi wa idamati al-afkar, Ubangiji ta'ala ya kantar da bayansa na gari wajen muraqaba ta, shi ne kiyaye dokarsa da takatansa wajen maganganunsa da ayyukansu, da kuma dimantar tunani kan dukkan abin da suke faɗa ko suke aiwatarwa cewa wani irin sakamako zai biyo baya a gobe kiyama. Wa mulazamatul ittiqadi wa ittika, kuma Allah ya dace da su wajen lizantar sauraron wa'azi, wajen lizantar tintintini, wa wafaqahum lidda'i fi ta'atihi wa ta'akkum lidda'i al-qara, kuma Ubangiji ya dace da su ya yi musu dangantakar dan saboda lizanta akan yi masa da'a, da kuma yin tattali lidda'i al-qara domin gida na tintintini shi ne gidan lahira. Wal hadari mimma yuskhifuhu wa yujibu dar al-fawa, kuma Allah ya dace da su suka zanto masu takatsantsan da kaucewa dukkan abin da zai fitar da Ubangiji, abin da zai iya wajabtar da shiga cikin gidan halaka shi ne gidan wuta Allah ya kare, wal muhafazati ala zalika, kuma Allah ya dace da su suka zanto masu kiyayewa kan wannan tsari, ma'a taghayyur ahwali wal aqwa, tare da canjuwar hali ko canjuwar yanayi, ma'ana lokacin da suke cikin fushi maganarsu da ayyukansu da'a ne ga Allah, lokacin da suke cikin yarda da walwala maganarsu da ayyukansu da'a ne ga Allah. Tsananin walwala ba ta sa su yi sako, kamar yadda tsananin rayuwa ba ya sa su fi girma. Yayin da bawa ya samu da zuntar tabarki madaidaici cikin halaye guda biyu kishiyoyin juna, to wannan ya dace. Wa ajmalahu ahmaduhu ablagha hamdin wa azka, malaiki ina godiya ga Allah mafi isuwar godiya, mafi tsarkakon godiya. Wa ajmalahu wa alma, mafi gamewar godiya, mafi hauhawar karim, na ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ta'ala wanda shine albarrul karim, wato mai gantawa da bayansa mai baiwa, sannan kuma mai karamci gare su, ar-ra'ufur rahim mai jin kai da tausayi gare su. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu, malaka ina ce da wa cewa lallai shugaban mu annabi muhammad bawansa ne ko manzon sa ne, wanda su ne manyan sufofi guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bukata, saboda kowace sufa ka siffanta shi da cewa shi abdu ne, bawa ne ga Allah, ka siffanta shi da cewa shi rasulun Allah ne ko manzon Allah ne. Waɗannan siffofi guda biyu su ne abin da suke tabbatar da tsayuwa a kan as-siratul mustaqim, mutumin da duk ya fahimci cewa matsayin manzon Allah abdu ne ga Ubangijinsa, matsayinsa kuma rasulu ne ga Ubangijinsa, to wannan ya dace da tafarki ba ne, domin wannan shine zakatakiya, kiciyar tafarkin Yahudu game da annabawansu, kiciyar tafarkin Nasara game da annabawansu. yahudu sun mu'amalanci annabawa mummunar mu'amala, ba ta kudurcewa a zuci wannan annabi ne dan aiki daga wajen Allah, da haka sai suka yi wa annabawa da fadi, suka yi yunkurin yi musu izgili da rashin kunya, har ma suka kashe waɗansu daga cikin annabawan Allah, kamar Zakariya alayhi salam, kamar ɗan Yahaya, kamar yadda suka yi yunkurin kashe annabi Isa, har ma suka yi da'awar kashe kai. Allah ya karanta cikin Al-Qur'ani cewa wa qawlu inna qatalna masiha Isa ibn Maryam rasulullah Allah ce wa ma qataluhu wa ma talafuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina talafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'a dhanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi. Da'awar da cewa sun kashe shi, Allah ya karanta cewa shine suke kayan sa. To kaga mu'amalar yahudu game da annabawa mu'amala ce tayi wa annabawa da tsigiri da mayin kurin far musu da yi musu ta'addi. Kisiyar haka da tsara mu'amalar su game da annabawa mu'amala ce ta ɗaukar annabi har a daidaita shi da matsayi na Ubangiji. Dan da kisa yi tsakanin annabi Musa Isa alaihi salam menene, suna yi tsakanin ko ne dan Allah ne kamar yadda wadansu suka ce, ko su ce a'a salatu salata na ukun alloli biyu ne, amma yi ta kunci ne na ukun su, ko kuma su ce a'a shi din ma shi ne Allah. Gaba ɗaya kungiyoyin kirista ɗin nan rassan su ko tushen su guda uku ne, amma wannan suka ce annabi Isa shi Allah ne. Allah ta laka kafar da nuna kalu inna allaha huwa al-masihu ibn maryam, ko wannan suka ce shi dan Allah ne. Wa qala al-yahudu wa zayd ibn allah wa qala an-nasara al-masihu ibn allah, ko wannan suka ce shi na ukun alloli ne guda uku, wato maryam Allah, Allah Allah kuma annabi Isa Allah, da kada kafar da nuna kalu inna allaha salatu salatu. To kaga da tabbacin yahudu na yin jafa'i da annabawa, da tabbacin nasara na ɗaukar annabawa a kai su matsayin Allah, waye zai da dida? To shi yasa tabbacin musulunci shine tsakatsakiya. Idan ka ce Abdullahi, idan shi ba Allah bane ba, idan ka ce Rasulullahi kuma cikin mutane shi ba gama gari bane ba manzo ne na Allah, ina ba zan kun fahimta? To shi ne addinin musulunci ya zanto addini na tsakatsakiya. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida. Lalle ana girmama annabawa, ana fifita su, ana darajanta su, amma duk da haka ba a kai su matsayin Allah. Da kowane annabi ya ce Abdullahi, ya ce kuma Rasulullahi. Ina ba za mu yi son da kyau. Yake ina ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kuma bawan sa, wa habibuhu wa khalilu, ina tabbatarwa matsoyinsa ne kuma khalilinsa ne, badajinsa ne. Alhadi ila siratul mustaqim, kuma shi mai shiryar da mutane ne, mai yin kira ne zuwa ga tabbaci madadinci, wa da'in ila dinin qawim, mai tsayar mutane ne da wa'azi zuwa ga addini ne take salawatullahi wa salamu alaihi wa sallam, da kuma sauran annabawa gaba ɗaya, wa ali kullin, da iyalin kowanne cikin annabawa, wa sa'ir salihin, da sauran bayin Allah wa alaihi wasallam. Mabudi kiran da sai bayani sai ce amma ba, amma bayan abin da kuka ji a baya, fa kad qala Allahu ta'ala, hakika Allah ta'ala ya gaya faɗa cikin littafinsa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hakika ban halicci mutum ba, ba halicci aljanna ba, illa liya'budun, sai dan su bauta min, ni kadai in ji Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yusibun, ba na bukatan wani arzikawa daga gare su, ko ba na bukatan su kece bambanci tsakanin mulkin Allah da mulkin mutane. Mulkin mutane duk inda ya kai ga bukata, duk inda sarki ya bukata, duk inda gwamnati ta bukata, ba ta cewa ta yace haraji, sai ta karɓi haraji daga wurin kamfanoni, sai ta karɓi haraji daga dattakun mutane, sai ta karɓi kuɗin kasuwa da kuɗin shiga kaka, kaga tana bukatar mai kenan a arzikata. Sarki kuma yana da gandun sarki ko wanda yake zuwa a yi masa lamba, kaga yana bukatar ka ciyar da shi kenan. A dai ɗan adam shi duk yadda ya kai ga kamala, kamalar sun akwai na kasu a cikinta tun da yana da bukata, amma kamalar Allah ya ce kamalar da babu na kasu a cikin shi baya bukata, da haka yake babu rizumi ne da rizuki, ba na bukatar su tara mun arziki, ba ma ku rizu an yi zaimun, ba na bukatar su siyar da shi. Ma ne ce wa haza ta siri hun biya annan kure ko da ibada, wannan bayani ne karara cewa bayi an halittu su da ibada, ba haka alayhi mulki na ubi ma kure ko da mu, da haka sai ya dace gare su su kula da abin da aka halitta su domin sa shi ne ibada. Wal i'rabu an nuzuli dunya bisahada, ya dace gare su kuma su kawar da kai daga sauran waɗansu kwaɗayi na rayuwar duniya, wannan kawar da kai din ta hanyar zuhudu, irin zuhudin da ya dace da shari'a. Fa inna hadha huna fadin la mahallu ikhlal, sai ta duniya gida ne wanda yake na ƙarau, ba gida ne na dindindin ba. Wa markabu uburin la manzil uhur, wato wani ma'ayi ne wanda tsallake shi za a yi a wuce, ba zama ba gida ne na zama ba, na dindindin ba gida ne na farin ciki ba. Wa matra'un fisalin la mautin dawam, ita duniya titi ne wanda ake haɗuwa sannan a rabu, la mautin dawam, ba ƙasa ce ta zama na dindindin ba. فلهذا كان الايقاظ من اهلها da haka sai ya kasance farkakku cikin bayin Allah cikin ma'abuta duniya humul hubbar sune wa suke da tsuwa da ibada wa akalun nasi fiha humul juhadu wanda suka fi kowa hankali sune masu zuhudi qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa dan sufanta duniya da irin kawar da ke cikin ta inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu min as-sama dan sai kadai kwatankwacin rayuwar duniya tamfan ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fakhtalafa bihi nabatul ardh sai ruwa da ke fitowa daga cikin kasa ya garwayu da wannan ruwa mimma ya'kulu an-nas wal an'am daga cikin dangin tsirran da mutane ke ci da dabbobi sai ya sa kasa sai ya banya kore ta gwanin ban sha'awa hatta idza akalat al-ardu zukhrubaha har ya zuwa lokacin da kasa ta dauki kyalinta wa zayyanat ta bi ado wa zanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ma abuta cikin ta suka sammaci su kan shi kenan sun rabauta su masu iko ne su juye duniya yadda suke so a taha amruna lailan aw naharan sai al'amarin mu kwazam ya zo musu a wani lokaci na dare ko rana fa ja'alnaha hasidan sai muka mayar da ita kasa din zan to a bar girbewa ka annam tazana bil am kamar da sai je ba ta tabbatuwa ba kadhalika nufassilu ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi illa billahi dake dake li qaumin yatafakkarun da mutanen da suke ma'ana matsayin rayuwar duniya kamar matsayin alaƙar ruwan sama da ƙasa idan damana ta zo ruwa ya sauka ƙasa ta fitar da dangin tsirrai kwarratar gwanin ban sha'awa ya banya kayan abinci yayi da sauransu amma da sauran ruwan sama ya yanke damana ta riga ta wuce da zarar ruwan sama ya yanke damana ta kau sai ga wannan ƙasa ta buce amfanin gonan ya buce yana kore ya zama ruwan dorowa ana nan sai zama karmami wanda iska ke jefe da to kamar haka ne duniya sai ta cika da ado Allah zai kashe ta haka duniya take ba gidan ta goma bane ba sai ta gama cika da ado inda babu titi an yi titi inda ake da tsohon titi an yi sabo gidan ta an rufe an yi na suminti komai sai ta gama cika da ado sannan Allah ya kashe ta da shi yasa masu hankali duk yadda ta kai da ado duk yadda suka same ta ba ta mantar da kulahir sun riga sun san cewa duk yadda kake jin daɗin duniya inda an kyale gama ba a ce ma a kwace maka ita ba abu guda biyu zai kawo maka cika tsufa mutuwa tsufa mutuwa da kana ɗan shekaru 30 40 45 50 sai kana jin daɗin rayuwa da ka kai 60 ka fara gangara gizi ya fara canjuwa da tsarin da kan kanka haka sukari haka zuma haka farfesa ko menene ya fara canjuwa da zarar ka kai 70 80 sai ka cewa ka fara zama kaya hatta ga mutanen gidanka banda makwabta banda sauran abokai to haka duniya take da haka ba ta kamata ta gantar da mu ba da mutum wal ayatu fi hadha ma'ana kathira wala fi ayyi a wannan ma'ana suna da yawa wala kad ahsana al qadir hakika mai magana ya kyauta dan cewa inna lillahi ibadan futana sallaku dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha dujjatan wattakadu salih al a'mali fiha sulh wani mai hikima ne ke cewa inna lillahi ibadan futana lalle ubangiji ta'ala yana da wadansu bayi masu basira masu kaifin hankali shine futana jam'i ne na fatin sallafu duniya sun yi wa duniya take uku wa khaful fitana sun tsora cikin fitinarta nazaru fiha sun yi kallo cikin duniya sun yi nazari cikin lamarin duniya falamma alimu yayin da suka gane cewa annaha laysat li hayyin watana lalle ita ba gida ne na dindindin ba ga rayayye ja'aluha dujjatan sun suka mayar da duniya tamfar wani teku mai tubbe mai ambaliyar ruwa wattakazu salihan a'mali fiha sufuna suka yi kyawawan ayyuka a matsayin shine kwale-kwalen da zai fitar da su daga wannan teku daga kun kiwa cikin wannan kudi malaka fa idza kana haluha ma wasatuhu idan halin duniya shine abin da nasu fanta maka wa haluna wa ma kulluna lahu ma qaddamtuhu mu kuma halin mu da abin da aka halice mu domin sa shine abin da na gabatar maka fa haqqa al mukallafi an yadhhabu bi nafsihi madhhaba madhhabal haqiya ya da ga dukkan wanda yake mukallafi mukallafi shi da dukkan mutumin da yake da sufa guda farko ya balaga na biyu yana da hankali mutumin da bai balaga ba a kiran sa mukallafi dokokin musulunci ba sa hawatar da a duniya mutumin da ya balaga amma ba ya da hankali yana da tabuwa a cikin kwakwalwarsa sai kuma ba mukallafi ba dan ka ya dace ga dukkan wanda bai kallafi mukallafi an yadhhabu bi nafsihi madhhabal haqiya ya tafiyar da kansa a matafiya ta zabakon mutane waye suka masala ka kulin nuha yargi ta farki irin ta farki na ma'abuta hankali wal absar ma'abuta basira wai da an haba liman aikarsu ne yayi tattali ya tanadi domin abin da ne masa ishara gare wai hatan malimanan basu alaihi ya kula ya bayar da muhimmanci game da abin da na fadakar akan su cikin abin da ya wuce baya wa aqwa tariqin lahu fi dalil mafi dacewar hanya da zasu fara akan haka wa adadu ma yaflukum min al-masalik mafi dacewar tabbacin da zai rika cikin dukkan wadannan tabarkai التأدب بما صح النبي لا سيد الأولين يلدفت يقول تكنس تبيبه تقول أبن دي إن دانتا تقول تقبانه أنه محمد صلى الله عليه وسلم تقبان نبركه والآخرين تقبان نترسي وأكرم السابسين واللاتسين ما في درجة وطن تسوى قباتا ما في درجة وطن تسوى نقبا صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين سرادة من تقال الله يتبت قليل كيرا سولا النباوة وقد قال الله تعالى أنه متوكسي يا رقاياتي وتعاونوا على الذل والتقوى كنت مجيشين يا أكل أيك داع دا أيك نصري لك ألا وصاها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا تبدأ تقوان ذكرى أنه محمد صلى الله عليه وسلم ياتي والله في أون الأبد ما كان في أون أخيه Allah madaukakin sarki yana cikin taimakon bawa matukar bawan nan ya ji manta cikin taimakawa dan uwan sa wa annahu qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace man danda ala khairi falahu mithlu ajri fa'ili wanda ya tsiyar da mutane kan aikin alkhairi yana da kwatankwacin ladan wadanda suke aikin alkhairi ko mun yawa wa annahu qala kuma yace man da'a ila hudan kana lahu min alajri mithlu ujuri man tabi'ahu da yanqutu zalika min ujurihim sai'a wanda sun yi kiran mutane zuwa ga wata shiriya wani aikin alkhairi daya yana da kwatankwacin ladan adadin mutanen da suka ji kiran suka yi aiki da shi la yanqutu zalika min ujurihim shay'a hakan ba zai rage ladan su ba su da za su samu a madadin su na masu aiki za a ba su ladan su na sun yi aiki a tarke adadin ladan su kuma a ba mutumin da ya kira su kan wani aiki wannan hadisi dukkan su inda su ne wa annahu qala li ali radiyallahu anhu madalla rasulullahi ya fada wa ali bin abi talib yace da shi فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الله إذ والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني أما إذا ثبت الله إذ والله إن رسول الله ومن يجي يجريك مسلم ديك تهنيك خير لك كيف أرسل أبريك من حمر النعم كما تدال جادا إن الله كما بان جادا إن الله كما سنة إلا الله كما لا أرواس كي الفهري بسوحة سنة إكي كان مكي سادة مكي درجة دوتي على wato shine mafi kima dukkan wata duniya da mutane ke tsammanin samun ta fara aituwa na ajma'a muktasar ita tunda abun haka ne sai na ga ya dace in tara wani takaitaccen littafi min al-ahadith as-sahiha wanda ya kunshi hadisai sahihai mustamilan ala ma yakunu tariqan lisahihi ila al-akhirah wanda zai kunshi abin da zai iya zantowa tafarki na dukkan wanda ya riko da shi zuwa lahirar sa ومحصلا لآدابه الباطلة والظاهرة للتابع الذي سيكون شيء زي تبطر ومسيء إذن لدفا زي كماتا يلدو سدسو نظاهري تباطل لدفا واند سيك نظاهري واتو كمر أيوكا دمسو زي نظاهري واند بتاكيك نظاهريك لدفا واند سيك نباطلي إذن كمر أبو دمسو زي كل أبسو نباب واند سيك نسيسة كانت الأبن جدا يجي بباعة لدريك سوء كنا jami'an da tarkibu wa tarkib kuma dan take da tafi zanto ya so shi kwadaitarwa game da gidan aljanna da masu aiki na gari wa tarkib da tsawaitarwa game da gidan wuta da masu aiki na barna wa sa'ira anwa'i adabi salikin zai kunshi sauran nau'ika kana kana daban na ladubba da dukkan mai sunna da tafi zuwa ga Allah min hadithul zuhdi kamar hadisan da suke nuna gudan duniya wa ziyaratul nufusi kamar hadisan da suke tafi da sun da ke cikin zukata kamar hasala da ganin kyaki da sauran wa ta'zib al-akhlaqi da kuma hadisan da suke tace halayyar mutane kamar daga ruwa mutum ya zo mai kyauta kamar daga fushi mutum ya zo mai hankali wa taharatu qulubi da abin da ke son yake zukata wa ilaliha ya magance abin da suke fama da jini cutuka wa diyanatu al-jawahi da abin da zai zanto tsaro da gaban dan adam wa izalati hujajiha da kuma kautar da dukkan wata karkata ta gaban dan adam wa godan halayya wa bayyana zalika min maqasid al-arifin da wannan haka cikin wato ayyukan matsafi wato manya-manyan manufofi na al'arifina mutanen da suke cikakkiyar masaniya game da ubangiji su da hanyar dace wannan yanzu ne imamu lawi yana mana alƙawari da abin da ta tsaye kaɗan da cikin abin da ta tsaye kuma ya ce dukkan hadisin da zai kawo a cikin da da su hadisai a zazan malamai na kan hadisi gida biyu da daddarfe kuma malaman hadisi da kan hadisi gida biyu masu kan hadisi gida biyu sukan ce hadisi shine sahihi da dhaif akwai hadisi ingantacce akwai hadisi kuma dhaif wato kenan hadisi guda biyu ne kawai. Waɗanda suka zo daga ƙarshe kamar da kan Imam Bukhari da Imam Tirmidhi zuwa abin da biyu bayan su kuma suna kasa hadisi gida uku, sai akwai hadisi sahihi, akwai hadisi hasan, akwai hadisi bai. To da hadisi sahihi da hadisi hasan dukkaninsu ana hujja cikin abin da ya shafi aqida, cikin abin da ya shafi ibada, cikin abin da ya shafi mu'amala. Hadisi sahihi ba a hujja cikin gare da su. To dan haka yayin da yake zan tsara hadisai sahihai kamar yana magana da yaran malaman dali, idan yake hadisi sahihi har hadisi hasan ya ce yana nufin abin da zai tsara na hadisai. To sai dai wannan sharadi, wannan alwaji da Imam Nawawi ya daukan makansa bai samu dacewa da suka ci ba, bai samu dacewa da suka ci ba, domin me a cikin waɗansu daga cikin hadisan littafinsa an samu ɗaiɗaikun hadisai waɗanda suka bar shi, wanda malamai da suka biyo bayansa suka ci gyaransa suka faɗakar da shi a kai. Amma yawan hadisan nan da aka samu wanda ake da cewa a kan su duka ba su kai kashi ɗaya masa ukun littafin ba, ma'ana dai ba sa iya rage wa littafin kimar da yake da shi a matsayinsa na taska na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah duk wanda zai dafa hadisai da malamai ke da cewa kai yayin da darasi biyu ta kansu za mu faɗakar a kansu don ya zanto da shi a garin umma. Wajen mubihi yake na zantarwa kai da cikin wannan littafi an la alkura illa hadisun sahihan, ba abin da zan ambata sai hadisi sahihi min alwadihat, cikin hadisai waɗanda suke a fili ma'anar su مضاف الى الكتب الصحيحه المشهورات ابن دندن ذا ذو انجاز كل التبي المشهورات والمستشهرات ومسجل الابواب من القران الحديث بايات كريمات يجي كل باب نقول انك باب الاخلاص مثلا هو باب التوبه هو باب الجهاد هو الباب يسجل الابواب لم بودي كل باب daga cikin babukan wannan littafin min al-Qur'an al-Aziz da wani abu na al-Qur'ani mai girma bi ayatin karimat da wadannan ayoyin sun zama mutun babu sannan in kawo hadisi a bayan wato wannan akwai wani da cikin kurai da su kowane babu sai ya hudu shi da wadannan ayoyi daya biyu uku wato ma da haka ta fara sannan kawo hadisi wa uwajjihu baya atan ila qasdin aw tarji ma'anan khafiyyan ila fa'ida min tanbihat yadda uwajjihu sannan kuma zan yi ado gaba ya sa ni na zafin abin da yake bukata zuwa ga wasantewa, saboda akwai sunan da idan ba a wasance shi ba ko idan ba a tabo a kansu ba mutum ba zai iya karanta shi daidai. To abin da zai yake bukatan wasantewa dan a karanta shi daidai aw dai ma'ana ko tarihin ma'ana khafiyyin da yake boyayye, to duk zan yi wannan bina fa'ida da wato ma'anoni masu tsada min tanbihat wanda zan ku fadakarwa. Wa idza qultu fi akhir hadithin yayin da duka zan ce a karshen kowane hadisi muttafaqun alayhi idan nake mun tafi kana ne kuma ana da rawu Bukhari da Muslim a yare na ina nufin Bukhari da Muslim da roje ba sai dai rawu Bukhari da Muslim ba sai ce da kai mutafa kun alai wa arju in tamma hadha kitab ina fata in wannan littafi ya tuka an ya kuna sa'ika da mota ne bi ilal sayra ya zan to yana ingiza duk wanda ya riko da shi ya kula da shi zuwa ga ayyukan sa kai hajiran da bu an anwa'i kaba'i wal mulkat ya zan to ya zan to kamaki ga dukkan wanda ya kula da shi wadan ya ana ki fada wa cikin nau'ikan munanan ayyuka masu halkarwa wa ana sa'idan akan in tafa da dai ina roƙon dukkan wani dan uwa na musulmi da zai amfana da wannan littafi an yi da wali ya yi min addu'a ta gari wa li walidayya ya sa iyaye na cikin addu'a wa mashayikhi da malamai na wa sa'iri ahbabina da sauran masu kaunar mu wal muslimina ajma'in da musulmai gaba daya wa ala allahil karim i'timadi ga Allah wanda yake mai karamci dogaro na yake wa ilaihi taqulubi yazuwa gare shi ne ne ka al'amari na wanda nadi ha kuma wa dogarata wa hasbi Allah wa ni'mal wakeel Allah ya yi ni ba da Allah da abin dogaro wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim illa billahi al-aziz al-hakim wanda yake mai kudin littafi yanzu nan ya ba mu haske kan da yake kure da sama kai tsaye sai mu fara da babu da farko babul ikhlas wa ihdalin niyya babu ikhlas wa ihdar niyya wannan babi ne da yake koyar da ikhlasi da kuma halar niyya idan an ce al ikhlas wato shine tsarkake niyya din yin niyya domin Allah yayin da zaka ce ko ka aikata ya zanto manufarka ba muna dawa wani ba ko farantawa wani ba duk wanda zai wani aiki ko ya faɗi wata magana dan ya muna dawa wani kadai ko dan ya farantawa wani kadai ko dan ya dace da yabon wani kadai to ba ya da komai wajen Allah. Babban abin da ake bukata shine ka tsarkake niyyarka cikin maganganunka da ayyukanka. Yabon mutane baya ƙara ma himma akan himmar ka ta da kucewarsu ba ta dakatar da kai akan abin da kai niyyar yi da su. to wannan shine islam ka kyautata wa mutane kai duk abin da zaka yi dan neman yardan Allah shi kadai wa ihbalin niyya da alarto da niyya yayin da zaka yi aiki idan an ce alarto da niyya lokacin da zan fara wani aiki na alkhairi zuciyata ta labar samun wannan aikin alkhairin ina yin sa dan Allah to wannan sai kara maka himma wajen idan ka fara aikin ba da rai babun ikhlas wa ihbalin niyya babin da yake koyar da ikhlasi da halarto da niyya fi jami'il a'mali a cikin dukkanin ayyuka wal aqwali da maganganu wal ahwali da kuma dukkan wata halayya al barizati wal khafiyya irin waɗanda suke sarari ko waɗanda suke koyi qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyima wa qala ta'ala لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله يا فارس كما القول انت هو الباب يجب إلى آيات القرآن بكلمة آية فرقه كان تكن سورة القيمة وسورة لم يكن التي وما أمروا إلا ليعبدوا الله سومتا نيبا أمر سيكدا قوميبا إلا ليعبدوا الله سيدم سبوتاوى الله كذي mukhlisina lahu ad-din sana ma tsarkake addini gare shi Allah to abin da ake nufi da tsarkake addini yin kowanne irin abu da ya tafi addini din dan Allah kadai wannan kaga ya fi da duniya ce wa yuqimu salata kuma tsayar da sallah wa yutu zakka kuma bayar da zakka wa zalika dinul qayyima yin haka shine addini mai daraja shine addini da kake wa qala ta'ala na hunafa na nake tsari hunafa wato suna masu miƙewa zuwa tafarki madadinci hunafa jam'i ne na hanif idan an ce al-hanif shine mutumin da yawa kowane irin tsari tawaye shi tsari Allah kai mutumin da ya bazuranta daga dukkan wata hanya sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai to da wannan aka umarci mutane mukhlisina lahu ad-din zan zo masu keɓance addini ga Allah hunafa suna masu tsayuwa akan tafarkin Allah kadai wa yuqimu as-salah kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakah kuma su bayar da zakah wa zalika dinul qayyima yan haka shine addini wanda ke da cikin addini wa qala ta'ala kuma Allah ba da cikin sarki yake lan yanala Allah lahumha wa la dima'uha to ne ya tsalle ke wannan ayat lan yanala Allah ko lan yanala Allah lahumha wala dima'uha wato daba inda ta kun ya bambanta daga wannan daba zuwa wata daba wanda za a ga sun kawo ayar dan sanadul birra hatta tunfiqu mimma tunfiqun sannan lan yanallaha al-umuha haka ne ko to wata kuma za a kawo lan yanallaha al-umuha ba tare da an kawo dan sanadul birra mukaddar wanda ya kawo lan sanadul birra hatta tunfiqu mimma tunfiqun abinda wannan aya take nufi tana cikin daidaikun ayar suratul ali imran tana cikin ayar imran ubangiji ta'ala ce lan sanadul birra ba za ku taɓa dacewa da aikin da'a ba domin albirra waɗansu malamai sun fassara shi da aikin da'a albirra waɗansu malamai sun fassara shi da aljanna idan an fassara shi da aljanna sai zan toma nan sannan sanarin birra ba za ku taɓa dacewa da gidan aljanna ba hatta sun fi gumi mafi goni har sai kun ciyar daga cikin irin abin da ba waɗanda suka fassara shi da da'a kuwa suka ce nan sanarin birra ba za ku taɓa dacewa da aikin da'a ba wanda ya fi zama abin kauna wurin Allah hatta sun fi ku har sai kun ciyar min ba su fiko daga cikin irin abin da ku abin da ke yayin da zaka bayar da abu ya zanto kana cikin sha'awar sa da son shi ne ka ɗauka ka bayar dan neman yardar Allah ba sai bayan ka wadata da shi ba ina ba za mu fahimta yayin da zaka bayar da tufafi irin tufafin da kake fita ka yi ado da shi kana jin daɗi idan ka fita a kanka da shi daidai lokacin zaka ɗauka ka ba wani ba sai kai ma ka wadata yayin da zaka bayar da abinci daidai lokacin da kake bukatar sa ba sai bayan ya lalace ba zaka bayar ka bayar kana da bukatar sa to shine ka bayar dan neman ya tafi lafiya amma bayan ka wadata da shi kamar ya zama maka kaya ne riga ce bayan hannu ta riga ya mutu wuya ta riga ya mutu nan ta zage tadda ta fara dariya a nan gurin ta sai ka tabbata kuma zaka bayar a wannan lokacin kamar ka zama ka kike tafi saboda ka tsara ka samu dan Allah sai bayan da ke zama maka kaya to a daidai lokacin da kake bukatar abu zaka sai yasa hadisi ta bar cikin Bukhari lokacin da wannan aya ta sauka sai Abu Talha ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsantsanta mana ba za mu dace da aljanna ba har sai mun tsere daga cikin abin da muka fita yace to duk cikin dukiya ta babban abin da na fuka wala shine gona ta da ake kira biru a wata gona da suke cike da dalilai da sauran dangin kayan abu, saboda da ta ruwan sa manzon Allah na neman izini ya shiga cikin keje ya shiga ruwan da kake ji da shi. Yake to duk cikin dukiya da ba abin da suke zama da wannan gona, dan da kuma mai kiwa tun da ko ba za a dace da annabi sai kar da abin da yake to ga wannan gonar ta da illa Allah ya shiga. Yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi rabawa wani da wani da wani ya mutu a cikin dangin sa, yake domin sadaka da zaka bai wa miskini ga magarin miskini sunan ka sadaka, amma idan ka bayar ga dangin ka maka tsada lada biyu zaka baka ga sadaka ga sadaka ne kini ba nan dan sanarun bir hatta mun ku min mafi ko yan ko mu akaran da lanya na da la aduhu ha wa la dimaha wa la tinaru takwa min, wannan tana cikin ayoyin suratul hadid, tana cikin jerin ayoyin da suke magana dangane da dabbobi da ake yankawa na hadaya ga wanda ya aiki haji ko na layya ga mutumin da yake zaune a gida bai ji aiki haji, mutumin da yake aikin haji zai yi tamattu ko zai yi kirani, dama akwai hadaya da aka sanar da mutum zai yi fa mastai sana min al-hadi, zai yanka abin da ya saukaka wato na hadaya ko rago daya ko biyu ko uku abin da ake so dole ne ya hadaya din, amma ba sai ya kace masa adadin abin da zai yanka ba, ya fara daga rago daya zuwa abin da ya samu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje aikin haji yayin kirani ne sai kirani kaga sun sai hadaya, saboda ya kowa ke tara kuma da riya yanka, ina da babu da wani alhaji akan kowa guda da yaje aikin haji yanka da ku ko biyu, manzon Allah da kuma dai sallallahu alaihi wasallam, saboda ya kowa ke tara cikin bani Adam sallallahu alaihi wasallam. To sai Allah ke cewa waɗannan dabbobi da ake yanka imma na hadaya a aikin haji ko na layya ga masu zaman gida, lan yanala Allah al-humuha, naman su baya fituwa wurin Allah, wala dimaquha, haka jinin su baya fituwa wurin Allah, ma'ana ba yawan abin da ka yanka Allah ke kallo ba, ba yawan abin da ka zubar na jini Allah ke kallo ba, walakin yanala taqwa min, abin da yake sazuwa wajen Allah shine taqwa da ke cikin zukatan kyakkyawan niyyar ku, wani ya iya zuwa ya yanka rakumi biyar ba da kyakkyawan niyya ba dan ya burge sauran yan uwansa a tajirai ya zanto ba ladan komai, wani ya zo ya yanka rago daya irin kasu durukan nan ya dace da ladan Allah, da haka ba yawan naman Allah ke kallo ba, ba yawan jinin ba, kyakkyawan niyyar da ke cikin mutum, ma'ana duk abin da zai komai yawan sa in ba kyakkyawan niyya to ba za ka ba, amma idan ga kyakkyawan niyya kuma abu ya waita ya zanto nurin alamu. Wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ji kun in tukku ba fi sudurikum aw tubduhu ya lamulla, kace da soke tukun ba fi sudurikum, idan kuka koye abin da ke cikin zukatanku ba ku bayyana ba, aw tubduhu ko kuka bayyana shi, duk dai ne dai auren Allah ya alamulla Allah yana sanin, ma'ana kamar ubangiji ta'ala na faɗa mana cewa abin da duk za mu koye na kyakkyawan niyya ko mu bayyana na kyakkyawa ya sani zai kyakkyawan sakamako akai, abin da duk za mu koye na mummunan niyya ko mu bayyana haka ya sani kuma zai sakamakon da ya dace. Wato ayar nan take tana iya zama alkawari ga masu aiki na gari, tana iya zantowa barazana ga masu mummunan niyya, kun in tukuma bi sudurikum aw tubduhu ya alamulla. وانا امير المؤمنين ابي حفص حديث فالقوتين حديث امير المؤمنين وانا امير المؤمنين ابي حفص ومر بن الخطاب ابن الفيل بن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله بن قرب ابن ذراح ابن عدي بن كعب ابن العي بن غالب القرشي الادوي رضي الله عنه اكل حديثي لدى امير المؤمنين وترك المؤمنين ترك المؤمنين نسيني ابي حفص حفص ليس بالسيدة انسى ana masa alkunya a ce baban wani, ita alkunya a ce baban wani wato abu ne abun so a wurin Larabawa da musulunci zo kuma ya tabbatar da shi, mustahabi ne mutum ya zanto da alkunya ka danganta kanka zuwa ɗaya daga cikin ƴaƴanka, ko mu ce Abu Abdullahi in kana da Abdullahi, ko mu ce Abu Musa in kana da Musa, ko mu ce Abu Umair ko Abu Umar, wannan dukkan su mustahabi ne, kai mustahabi ne hatta mauro wanda bai taɓa yin aure ba ya halatta ya ce Abu Wani, a ce ya sunan ka Usman Abu Man ya ce Abu Ammar ga duk mai taɓa yin aure, ko wanda bai taɓa yin wanda zai iya yin alkunya, saboda da Aisha mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na mata alkunya ya ce mata ummu Abdullahi, sai ta taɓa yin wanda sai yake dingina mata Abdullahi wato dan yayarta Asma bint Abi Bakar Abdullahi bin Zubair ibn Sawwa. Amir al-Mu'minin shine Abi Hafs wato baban Hafs, Umar ibn Khattab shine Umar ibn Khattab, Ibn Nufayl kakansa kenan na farko, Ibn Abdul Uzza kakansa na gaba, Ibn Riyah, Ibn Abdullah, Ibn Qurb, Ibn Zara, Ibn Adi, ibn Ka'ab ibn Ra'i ibn Ghalib wanda duka wannan kakannin su kenan hawa hawa al-Qurashi wanda yake Qurayshi al-Adawi kuma kabilar su kenan ko da cikin Qurayshawa din radiyallahu anhu qala Umar bin Khattab sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yaqulu yana cewa innamal a'mal binniyya wa innama likulli imrin ma nawa yace innamal a'mal sai dai kadai abinda ake nufi ayyuka ko ana kirga ayyuka ne binniyya tare da niyyoyi aiki kadai wanda babu niyya a ciki baya zama aiki dole kowane dan aiki sai mutum ya sa niyya wa innama likulli imrin ma nawa kuma dan dai kowane mutum na gare shi irin abinda yayi maniyya din abinda kai maniyya shi zaka samu idan kayi niyya ta gari ka dace sakamako na gari a wajen Allah idan kayi niyya ba ta gari ba sakamakon shi ma ya zanto ba na gari ba a wajen Allah amma kan da hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda hijratu ta kasance ya zuwa ga Allah ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa hijratuhu ila Allah wa rasuli to nan ne hijratu ta tabbata ta Allah ta tabbata ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man kan hijratuhu li dunya yusibuha wanda hijirarsa ta kasance domin wata duniya da yake bukatar ya same ta a wurin fara'atin yankihuwa ko wata mace da yake sa ran aurenta sai hijira saboda ita fa hijiratuhu ila ma hajara ilayhi to hijirarsa tana karkata zuwa ga abin da ya yi hijiratun nan domin ta in yayi dan Allah idan ta lada a wajen Allah in yayi dan wata manufa ta duniya to hijira ta tafi a can babu lada a wajen Allah in ya samu wannan abin shi kadai ke in bai samu wannan abin shi kenan kuma ya tafi goma da goma متفق عليه وانا حديث البخاري متفق على صحته وهو اي اتفاق كان ينجتم وانا حديث رواه امام المحدثين من جمع لما حديثي يقول لما تحديث البداري لن تكرويته نفر فرص ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المثيرة ابن برجزبة الفقهي البخاري وفتين الامام البخاري انا وهو مثل من قريب البخارة وابو الحسين ما يروي حديث النبي شيء ابو الحسين انا مساء الكنيه ابو الحسين شيء مسلم ابن الحجاج ابن مسلم البخاري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابه وهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم البخاري وهو قبيله سكنه النيسابوري ابن النيسابوري رضي الله عنهما ذكر زمان ان الله تبارك وتعالى بين روي ثمن حديث في كتابه ما سكن تكون بين إمام البخاري أتكلم لسابق زين البخاري إمام مسلم أتكلم لسابق زين مسلم الذين هما أسرق الكتب المصنفة وأنت وأنا لم يستفينا تبداديو سوني مفيا إنجنس اللسات إذا أكوى النفاة الدنيا مفيا إنجنس اللسات في أدود الحديثي لسابق زين البخاري الجانب السهيف المسرد من أحاديث رسول الله المسرد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فننتبيو الجانب السهيف إمام مسلم wannan sunan da ke cikin littafin da aka rubuta wannan hadisi magana akan sa za ta bi ta hanya daban-daban hanyar farko dai menene dangantakar hadisin da babu dan yana magana akan babin al-ikhlas wa ihdar al-niyya dangantakar hadisin da babu asali tana cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyya wa innama likulli imrin ma nawa lalle kowane aiki yana tare da niyya kuma lalle kowane mutum abin da zai samu shi ne abin da ya waliya abin da idan mutum ya yi niyya ta gari sai dace ta samu ko na gari idan mutum bai yi niyya ta gari ba ba kuma zai dace ta samu ko na gari shi ne wajen da ma da kullum murye ma da ya zo wannan nasarar kowane irin aiki sai an masa niyya to ita niyya din nan tana alaƙa da kowane irin aiki na ibada in ba aikin da za a yi da baki kadai kamar zikiri kamar salatin annabi kamar haidala kamar istighfari dukkan sa dai yana bukatar niyya kamar aikin da za a yi da gabbai shi ne kamar sallah kamar aikin haji kamar ziyartar ƴan uwa kamar zakka da mutum zai cire shi duk sai baya dukkan kowane irin aiki yana bukatar niyya ita kuma niyya wata aba ce da ake furta ta da zuciya ba a furta niyya da baka dukkan ibada da za ka yi ko sallah ko azumi ko aikin haji ko zakka ko istighfari ko haidala kowane irin aiki za ka yi za ka furta shi ne a cikin zuciyarka ga abin da nake nufin zai alal misali za ka yi sallar isha'i yayin da ka taho daga gida ka taho masallaci abin da ke zuciyar ka shine mai sallah wani sallah isha'i tare da ba tare da neman yanzu ka riga ka kulla niyya a cikin zuciyar ka to wannan niyyar da kai tana bambance tsakanin ibada da sauran mu'amala domin yayin da ka fito daga gida ka tafi kasuwa ka tafi
daga ofis dinka tafiya kake kemane zaka tafiya kake za ka masallaci tafiya kake me yayin bambance tsakanin tafiya zuwa masallaci da tafiya zuwa ga sauran wuraren da muka ambata ni to wanda an tambaye kai na zaka masallaci me zan yi sallah kaga ya kuma da tafiya ta duk da cewa yayin da kake yi dai amma ni yadda take kunta a cikin mutane da kuma mutane tsakanin wanda kake da wannan haka yayin da ka zo masallaci yanzu to abin da zaka yi shine sallah ta farilla kuma tare da limam kaga a gurin ka sake kudurce wata niyya daban shine da zaran ka kulle isha idan zaka yi ai ka san isha idan da kuma nazar to dan haka ita niyya din nan tana bambance tsakanin ibada da mu'amala ha kuma tana bambance tsakanin ibada ta farilla zuwa ibada ta nafila ha kuma tana bambance tsakanin wannan farilla da wannan farilla domin lokacin da kake sallar azhar niyyar azhar ke cikin zuciyarka lokacin da kake azhar niyyar azhar ke cikin zuciyarka duk tare da cewa raka Allah azhar da azhar raka wai iri ɗaya ne yanayin sallar iri ɗaya ne amma abin da ya bamu tafsiri da ne shine niyya to wannan alaƙar niyya da ayyuka ne sai alaƙa ta biyu shine alaƙar kai mai ibada din da wanda kake bauta shi ne ya zanto ubangiji da ala ya ga zuciyarka lokacin da ka zo gida ka zo masallaci sallah ba ka zo bane dan wane ganan ku ba ka zo bane dan wane in ban zo ba wanda zai gane ban zo ba ka zo ne dan wa dan Allah shi kadai yayin da kake aiwatar da sallah yanayin ruku'i yanayin sujuda yanayin zama yanayin tahiyya yanayin duk abin da kake yi ba ka yi bane dan burgewa ne ba ka yi bane dan ba wani hauki ba ka yi bane dan saboda wani sai dan Allah ya baka lada ka zo ta alaka ta biye da kai kenan dan niyya ta bambance tsakanin ibada da ayyuka waɗanda suke na mu'amala na rayuwa yau da gobe wannan niyyar ita kadai ba ta nuna cewa kuma aikin zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah sai kuma in niyya ta zanto domin Allah ce ina ba za a fahimta yayin da mutum ya yi niyya ta ibada zan yi azza zan yi kaza zan yi kaza ya yi sallar azza din nan sallar azza ya yi kuma ya sauke farallin da ake masa baki ya rage cewa idan ya sa niyyar dan Allah kadai sai Allah ya bada lada don kuma ya yi dan ya burge wani yanzu ya sauke farallin azhar ba azhar kan sa bada lada wajen Allah bada lada kun bai tona da kyau wannan shine abin da ya kamata ku yi kallon cikin dukkanin ayyukan sa kuma kamar yadda muka faɗa niyya a bashi ta ba a fuskar sa a cikin sallah ne a cikin azumi ne da kare aiki na jinin dukkan ibadoji gaba daya ana yin niyya da shi ba a fuskar sa wannan a ijma'in malamai gaba daya ba malamin da ya saba kan cewa niyya wato ba a kowa ya da niyya da haka ba daidai bane ba ka zo sallan azhar ka ce nawaitu salatul zuhri fardan lillahi ki da abi iman da zuwa da kake wai na yi niyyar sallan azhar dan goyi da liman kaza 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 ko din dubai kaga ko dan tabi da yake tarwa kaza majmu'un niyya sai masalar ibada wanda ya kunshi bayanin niyya niyyar sallah niyyar wane ne cewa ga yadda zaka nawai kaza alwala niyya ji ake mata niyya ta farko ta sunnoni niyya ta biyu ta farzai duk wannan ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam niyya ba ce yayin da ka zo masallaci za ka kudurta ta a zuciya ga abin da ya kawo ka kana kai ka zo tsira abin da bakin ka zai fara ne ka fara karma ta gurin sallah Allahu akbar amma ka fata da bakin niyya cewa na niyya kaza wannan bayan kai bismillah kai sai azza duk wannan bayan yayin da kai niyya ba ce ina ba ta mai ta baya ga haka abu na farko kenan abu na biyu a cikin wannan hadisi yana magana akan cewa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda biye hijira saboda Allah saboda manzon Allah har galibi kike ce wanda ya hijira zuwa ga Allah ya kuma hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijratu da tabbata ga Allah ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ko mun san cewa ana yin ibada ne dan wa dan Allah kike to me ya kawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dan bayan mun karanta wa ma umiru illa li ya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ألا لله الدين الخالص أتني ده الله كده يجي لك من أنا بقول الدين اللي هجرة زواج الله الدين اللي هجرة زواج الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم أتيك اللي صاف الطريق الهجرتين وباب السعادتين يا وارد كي فري أتيك نبدا ونا حديث أتى اللي صاف الزاد المهاجر يا وارد كي نبدا ونا حديث يتى هجرة تيجي لي akwai hijira zuwa ga Allah akwai hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hijira zuwa ga Allah wato gaba ɗaya za ka kaura zuwa ga Allah da hanyar barranta da bijirka da tarewa wajen Allah da tauhidi hijira zuwa ga manzon Allah gaba ɗaya za ka bar ransu daga dukkan bid'a ka tare zuwa ga manzon Allah wajen bin sunna. Dan saboda dukkan ibada da za ka yi tana buƙatar sharta biyu kafin ka fara dokiya a wajen Allah. Sharti na farko, kyakkyawan niyya cewa kai wannan aiki dan wa dan Allah. Sharti na biyu, aikin da za ka yi ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka samu sharadin farko a cikin ibada ba a samu na biyu ba, ibada ba zama ibada. Idan aka samu sharadi na biyu ba a samu na farko ba, ibada ba zama ibada ba, dole sai an samu biyu. Dan haka alhijratu hijrar dani, alhijratu ilal lahi bil tauhid wa hijratu ila rasulil lahi bil mutaba'ati wa ta'a. Hijira zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi, hijira zuwa ga manzon Allah ta hanyar wa ta'a, da yin koyi. Kamar yadda dole ka bauta Allah shi kadai, to kuma dole abin banka ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai. Yadda Allah baka sa masa kiyaye wajen ibada, haka manzon Allah baka sa masa kiyaye wajen bi. Na'am, da jeje. Shine ma'anar hijira zuwa ga Allah, hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baya ga haka, wannan hadisi yana shiga cikin waɗansu babuka na cikin maganar cewa idan ya kasance wato ayyuka biyu sun tattaru a kanka. Ayyuka biyu idan kai niyya ɗaya, kai aiki ta wadatar ko kuma kowane aiki sai ka wata niyyarsa. Allah misali, mace ce mijin ta kusa ta. Yanzu mene ne wanda ke abin da ke wajibi a kanta? Ina me? Wankan da rana. Kafin sa kai ga yin wanka sai jinin al'ada ya zo mata. Ya yi adadin kwanan da yake hudu biyar shida sanda ya yi. Ga wankan da rana da akan daga kuma wankan mai. To idan ta yi niyya ɗaya, ta yi waɗannan wankan guda ɗaya da niyya biyu, wankan ya yi ko kuma da fita wanka guda biyu. Wata zuwa da mutum ke so da fita wanka guda biyu. Farko ta yi niyyar wankan jaraba ta yi, na biyu ta sake niyya na wankan ɗaukewa jinin al'ada ta sake yin wanka. Dan nan sai inna bal a'malu bin niyya, kowane aiki yana tare da niyyarsa. Kenan idan ayyuka suka ke da dubu, niyya ma zai dame sai sake da dubu. Tun daga ayyuka biyu ne, dole kowane aiki kaɗai tare da niyyarsa. Waɗansu malaman suka ce a'a, tun da dai da wankan jaraba da wankan ɗaukewa jinin aida duffar zikiri ne, abin da kawai yake bambanta wannan da wanda ba wai wankan jikin ba, da yake bambanta su niyya. To ta zo ta ɗauki niyya biyu, ta yi niyyar ɗaukewar janaba da haila ta yi wanka ɗaya ne kenan magana ta kai. Wannan ko magana tana da matuƙar tsarki kwarai da gaske a wani ba. Dan haka idan mace sai wannan niyyar ta riga ta ɗauke gaba ɗaya, ba ka tabbatar da ita. Ina ba dan fahimta, ba ka tabbatar da ita. Sannan maganar wa inna ma bi kulli imri'in ma nawa, irin abin da mutum yini ya tafi zai samu. Da ita ko malamin suke kafa hujja kan cewa a ce idan ka zo ka samu limami yana sallar la'asar, kai ko ba garga kai azhar ba, ka ji goma sallati kana buƙatar kai azhar sai ka tashi la'asar. Dan bi zuwa da kai suka ji za ka iya bulta shi liman da sauran jama'a suna la'asar, kai da kake ka tashi da niyyar azhar tun da zuwa koyi iri ɗaya ne. Idan aka yi sallama na aka ɗauki ta tabbata gare su, kai ma azhar ɗin ka tabbata gare ta, tunda ka kawo da azhar domin ma inda ba da kullum yin ko wani mutum ya dace da abin da ya wuce abin da ke wani ya tsawo wanda ba abin da ya wuce shi da tsawo. Duk malamai suna furta wannan hadisi, da haka Imam Shafi'i da wani sa cikin malamai suke cewa hadisin inna mal a'malu bin niyyat da hadisin inna al halala bayyin wa inna al harama bayyin da hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min wa da qala da addinun nasiha suka ce za su shiga cikin babi daidai har babuka 70 na hukuntar su. Babi daidai har babuka 70 cikin hukuntar su. A takaice dai wannan shi ne kaɗan daga cikin ma'anar wannan hadisi. Mun gane alaƙar sa da babin su, sai hadisi na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa a yau. Wa an ummil mu'minina ummi abdillahi aisha radiyallahu anha, an karɓo daga ummul mu'minina ummi abdillahi ita aisha Allah ta kare ta a gare ta, qalat tabi قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من ذا الله تبت جريك ياتي يغزو جيش للكعبة يتي أفو وأنزل لنا جزاء نوتي ينفرين يا قرطاك الكعبة أو أن نوك سي جزي زونا كبا كما يدو سنسو مالا من سكتي وده سمع لما سكتي أبن يافا لني أطايا النبي في بعض الأباري لفي إلي مباركي ذا نوتي ياتي كعبة دن كاو وطن أبن كمرك جنينا فالواغ من سوالي yadzu jaytun alka'aba akwai da nan da zo ya kiyaye ta da kaaba fa idza kanu bi bayda an min al-ard har sai sun kasance ga bayda abinda kike bayda wato dinin kasa wanda babu tudu a cikin sa babu kuma shuka har sai sun zo farfadiya da ke dab da tashin Ka'aba min al-ardi cikin garin Makka. Yuktabu bi awwalihim wa akhirihim, sai a rufta da na farkon su da karshen su, ma'ana sai kasa ta bude dukkan su gaba da ake fadda su cikin kasa. Qalat Aisha tace, qultu ya Rasulullah, sai na ce ya manzon Allah, kaifa yuktabu bi awwalihim wa akhirihim, yaya za a rufta da na farkon su da na karshen su. Wa fihim aswaquhum, a cikin su kuma akwai waɗanda suke cikin kasuwanni ba su san ma me ya faru ba, suna can suna harkokin su na hada-hadar kasuwanci. Waɗansu sun siyo ɗamara don su zo jin ɗakin Ka'aba, wannan kasuwa bai sani ba, wannan gona bai sani ba, ɗan mai idan azaba ta mutum ta shafe su gaba ɗaya. Wa man laysa minhum, gashi a cikin su akwai wanda baya cikin waɗanda suka zo don yaƙar Ka'aba. Kana sai annabi ce, yuktabu bi awwalihim wa akhirihim, duk da haka za a rubuta da na farkon su na karshen su a kifar da ƙasa da su. Sun kuma yi ma'azuna alamiyyatihim, sannan abubuwan kiyama ta kisa kan niyoyinsu. Wato kamar abinda Allah ke faɗa cikin Qur'ani, wanda ko fitar da lafi ban nan lazina zalamu ne ku fa ku to lamta kana wata idan da zuwa waɗanda suke zalunci da lafi ko wala ku wato galibi idan musiba ta zo wata annoba, akwai waɗanda suke sabo sai Allah ya jarraba kasa gaba ɗaya da annoba. Idan aka zo nan bari aka sa amfanin gona, akwai waɗanda suke sabo annabiyan su aka jarrabe mu da fari, wani na nan kiyama da laifi kwana nayi, amma ba a wani gona su suka daya mata ruwa, shi ma wannan fari sai ya yi ne sai ya. To haka idan wata musiba ta zo ta halakar da mutane gaba ɗaya, za a halakar da mutane sai gobe kiyama, kowa kuma za ta tafi ciki, wanda ya mutu da kyakkyawan niyya bai tafi aljanna, abin da kawai ya dandana wahalar su shine wahalar zai duniya kadai, wanda ya mutu da mummunan niyya. Duk wannan na nuna mana muhimmancin mai muhimmancin niyya. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito, hadha lafzul Bukhari, amma lafzin da ke cikin nan lafzin ne da Imam Bukhari. Dan da kuma kana nan sai shi ne kawai insha Allah akwai dan karin bayani game da hadisin, amma za mu daka kana nan abin da muka faɗa sai dai Allah ya kawo gada wanda muke kuskure ko da maka sai Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad wa ala